بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kuma musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu Masjid Abi Huraira daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan da Zariya na Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana muna safiyar Asabar ne, wato safiyar 25 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekarar Bature 2026. Wannan shi ne majlisi mai lamba ta 13 insha Allah a cikin jerin-jerar wato majalis da muka yi wa take da suna Ramadaniyat, inda muke karatu da kuma bitan littafin Malam Abdulrazzaq bin Abdulmuhsin Al-Badr, wato maqalatun Ramadaniya, shahru siyam adabun wa ahkamu, na shi Profesa Abdulrazzaq bin Abdulmuhsin Al-Badr, Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu fara da faɗin wani haƙiƙa amma kuma mara daɗi, shine Allah madaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen watan Ramadan. Muna so ba mu so Ramadan dai yana ban kwana. Da aka gobe za mu rufe karatun nan insha Allah. Sakamakon tafiya da muke da shi a cikin kwanakin nan, to yasa dole gobe za mu rufe. Kaga hakika ce amma ba daɗi. Ba haka ma rayuwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi Imam Tirmidhi, dama abin da ya gaya mana kenan, ka ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu guda biyar da suke maye makwafinsu su maye. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka ribaci daman da kake da shi kafin lokacin da rashin wannan daman zai zo ya maye shi. Kamar yadda ya ce mana, ribaci lokacin da muke da lafiya kafin rashin lafiya ya zo ya ture wannan lafiyar. Haka mutum ya ribaci rayuwar shi kafin mutuwa, sannan mutum ya ribaci lokacin kuruciyar shi kafin tsufa. Waɗannan abubuwa idan ka lura yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata su, yana gaya wa mutum ne cewa duk sanda kake da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, to ka duba me kai na amfanar da kanka. Ka duba dai watan Ramadan da duk irin sallalan da ake cewa yana zuwa da shi, a buɗe ƙofofin aljanna, a rufe ƙofofin wuta, a garkare shaidanu, a kulle su, akwai mala'iku da Allah yake turowa ko wasu masu shela suna cewa ya ma'abucin alkhairi da san alkhairi ka gabato, ya kai ma'abuci shari da san aikata shari ka daina aikin shari a waɗannan lokacin. Amma dai ba zai hana idan lokacin tafiyan watan yi, ba zai hana watan tafiya ba. So a daidai wannan lokacin da ka samu wannan opportunity zai kai amfani da dama, shikenan kawai. Dama ce wadda ba wanda yake da garantin zai ƙara samun ta a rayuwar shi. Daka magabata suna shiga yanayi na damuwa kwarai da gaske idan aka ce watan Ramadan ya taho gadan-gadan, a haka yana tafiya. Aliyu dan Abi Talib yana cewa daga cikin abin da ya fita da hankali shine waɗanda ma suke ganin sun yi aiki a cikin watan, to ba su da ainihin wato amincin cewa Allah ya karɓi aikin. Ka ji abu mafi tada hankali kenan. Ma'ana kai da kake ganin kayi wani abun a zo a gani, amma ka san ko Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, domin Allah ya kafa ƙa'ida wadda sai an cika shi sannan zai karɓa aiki a hannun bayi, shine innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kadai Allah na karɓan aiki ne daga waɗanda suke da takawa. To kai ina ka san ma'aunin takawanka? Da haka sai dai mu ta yin addu'a, Allah ka karɓa mana ayyukanmu. To waɗannan waɗanda kai aiki kenan ma fa ba su da ainihi wato tabbas. To ina kuma waɗanda ba su aikata komai ba, ga watan kuma yana tafiya. Wasu ma a cikin watan to sun ƙara munana ma ayyukan su ne. Kaga abun akwai tare hankali kwarai da gaske. Shine Aliyu yake cewa inda mun san waɗanda Allah ya karɓa aikin su, to kamata yayi mu je mu rinka yin taya su murna. Muna zuwa gidaje suna cewa kai amma dai wani barka barka. Duk wanda kuma muka san cewa Allah bai karɓa aikin shi ba, to mu je mu yi mishi jaje, mu yi mishi ta'aziyya. Cewa to kai kam fa Allah ya kyauta. Amma kaga duk ba wanda yake da garanti ko ba wanda ya sani, sai dai mu ta addu'a da haka magabata suke cika shi a ayyukan na alkhairi da neman gafaran Allah. Su yawaita istighfari, suna yin kuma kankanga da kai ga Allah, suna addu'a Allah ya karɓa ayyukan su. Allah ya sa mu dace. Da haka tunda mun zo gaban ƙarshe ƙarshe, sai na ga ya dace mu cika shi mana da ɗaya daga cikin ibadoji da ake son a ƙarƙare watan Ramadan da shi, shine zakatul fitr, wato zakar kunu. To sai dai ina ganin ila a yau za mu yi magana ne akan zakka in general, da aka darasin gobe sai ya karkare akan zakatul fitr din, wala kullu kuma da abin da ya sawwaka insha Allah na wasu bayani da za su biyo baya. A nan malam ashafi na 140 daidai ya kawo gaban da ya magana akan ada'uz zakati wa badlus sadaqat, bayani game da wanda Allah ya wadata yake da halin da ya kai ka'idar da Allah yake a fitar da zakka na wajibci, to yayi kokari ya fitar da wannan zakka. Sannan wanda dukiyar shi kuma bai cika sharuddan a fidda mai da zakka ba, to shi kuma yayi ta sadaka a abin da yake da shi, ne yawan shi ko kadan din shi. Ina fata an gane, domin shi a babin sadaka babu wani ma'auni da zaka ce sai in kudin ka ya kai kafin kai sadaka. Hasali ma sadakan da Allah ya fi so shine juhudul muqim, wanda yake da kadan shi ma bai ishe shi ba, amma ya iya yakar zuciyar shi yayin ya fito daga wannan kadan din ya taimaka wa wani, saboda ya ga wannan shi bai ma da abin da ne yake da shi, to a danna wannan barin dauka an bashi. To irin wannan ne yakar zuciyar nan nashi Allah ya kusan zakkan da a sadakan da yake badawa a cikin dukiyarsa. To bari mu ji abin da malam zai ce ana. A kafin sannan kamar yadda muka ce shi zakka ko ita zakka, to akwai ka'idoji ne wanda dole sai an cika kafin mutum ya bada shi. Malamai suka ce abubuwa ne guda hudu. Na farko ya zama mutum yana da ainihin wato dukiyar da ya kai misali a musulunci ana gwadawa ne da asalin abin da shari'a ta wato kira a matsayin dukiya, shine azamu wal firda. Wannan shine asalin kuɗi a terminology na ainihin wato a musulunci. Don haka tun wancan farkon zamani zinari da azurfa ba su gushe ba a matsayin wato dukiya, har yau kuma suna nan a matsayin dukiya. Amma ka duba duk abin da ba su ba, to ana yi ana modifying, ko dai a canza salon abin, ko a je ma an daina kashe wannan an kawo sabo haka. Amma zinari da azurfa su dai are still in existence. Mu ɗauki ƙasarmu a matsayin misali nan Najeriya, ko akwai sanda ake kashe wasu nau'ukan dukiya da ake kira anini. Na yanzu aka ce wata alimi kila sai dai su babacan ina wata an gani da su malar bukade, amma malar kasa alimi ga malar gina kafin mara kasa yadda yake rubu a tuta jini ko interpretation din shi ma yanzu yau mai yanki ba ta yi ba gaba ɗaya ma. To kun gane abinda muke cewa, kaga shi wannan ake asalin shi ba kuɗi ba ne, kawai dai an samu wasu zamani da wasu suka yadda cewa bari mu adopt din shi a matsayin kuɗi, ya wakilci wancan zinarin da azurfa. To amma da aka taba aka tafi aka ga kai ba ma masu an fasa, da aka ko kana da cikin gidanka na anini yanzu kayan banza kawai ka tara, an gane ko? To haka zaka ga wasu suna amfani shi kuma da abinda ake cewa dirham, an gane ko? To shi dirham din asali zinari ne ko azurfa ake narkawa, shine ake cewa dinar ko dirham. Dinar shine ake narkawa daga dinari shi yafi daraja dirhami kuma daga azurfa an fahimta ko to mu kuma sai mu rinka amfani da currency shine dai aka yi ta samu ba maganan business ne za mu yi ba ko currency wane ne wane ne yanzu dai mun jawo kasashe daban-daban sai suke amfani da interpreter na wannan zinari da azurfan gwargwadon kasansu a kasashen turai sai amfani da dala ko pound sterling ko euro a kasashen saudiya sai amfani da riyal mu nan najeriya mai amfani da naira in ka je makwabtanmu a niger sai amfani da tefa in ka je nan ghana sai amfani da shilling an fahimta ko cedi an fahimta ko to kaga kowa ya dauki wani abu wanda yake wakiltan wannan zinari da azurfa shi yasa shi musulunci ya amfani da zinari da azurfa wajen ajiye ka'ida a duk abin da za a yi maganan kuɗi an fahimta ko to gwargwadon kimansu a zamaninku gwargwadon ku kuma yadda za ku fassara da dukiyanku amma tun da ake tun from day one shari'a sai ta ce duk wanda yake da zinari da ya kai ma'auni da za a ce wato awo 20 gram to ya samu nisabin da za a cire zakka a ciki wanda kuma azurfa yake da shi da ya kai ma'auni da za a ce 200 gram to a cikin azurfan ne shi ma sai nisabin zakka za a cire haƙƙin Allah a ciki jama'a ana fahimta ko to wannan value na zinari da azurfan to shine gwargwadon irin kuɗinku gwargwadon ƙasanku suke hawa ko suke sauka to yanzu mu sai mu dawo context ɗinmu na Najeriya ko a Najeriya a yanzu ga wanda dukiyar shi ya kai zai iya aunawa da ma'aunin zinari interpretation na abin da zaka mallaka kafin ka iya fitar da zakka a zinari kusan miliyan 19 ne yanzu da wani abu 19 million plus ina jin after second week of Ramadan National Moon Sighting Committee da Timing Committee da wane ne sun fitar da wannan estimation din an fahimta ko da haka wanda yake da dukiyar da ya haura miliyan 19 to ya san cewa yana da wato dukiyar da ake fidda wa zakka sharadi na farko kenan ko misali to kai da dukiyanka bai kai miliyan 19 ba 19 bai kai ba to kai kuma sai ka zo ka gwada dukiyanka ya kai misali amma aunin azurfa idan dukiyanka ya kai amma aunin azurfa to kai ma za ka fita to a last week na ga Hisba da Kano ne ko su ma sun fitar da value na ma'aunin azurfa a naira miliyan 1,900 da wani abu ma'ana kamar saura kaɗan ya kai miliyan 2 da aka sai ka ce yanzu wanda yake da miliyan 2 to shi ma dukiyar shi ya shiga misali kaga shi a ma'aunin azurfa Allah ya sa ana ganewa to kowanne daga cikin guda biyun nan gwargwadon value na dukiyarka kenan za ka iya cewa duk wanda dukiyar shi ta haura miliyan 2 zuwa miliyan 18 shi zai rinka auna zakan shi ne da ma'aunin nisabin shi da ma'aunin azurfa wanda kuma yake da 19 million and above to shi kuma zai rinka auna dukiyar shi ne da ma'auni na zinari gold and silver ana fahimta ko to wannan shine sharadi na farko dukiyanka ya kai nisabi sharadi na biyu shine ya zama ya kai haulan kamilan daga sadda ka samu arzikin da ya kai waɗannan ma'aunin da muka yi magana to sai ka ajiye kwanan wata misali kai kana jin karatun ne yanzu sai ka je ka duba arzikinka sai ka ga ya shiga ɗayan biyun nan ko to sai ka ɗauki kwanan watan yau sai ka ce duk 25 ga watan Ramadan to dukiyanka ya yi shekara ɗaya kenan dindi da haka idan Allah ya raya mu zuwa baƙi iwar haka sai ka je ka sake lissafa dukiyar naka a kowane ma'auni da kai amfani da shi idan dukiyar da yayi ƙasa da misali ba wala'alla sai ma sama yayi to yanzu ka kai haulan kamila to sannan fa shari'a take cewa ka cire zakka ma'ana a ranar da kaga dukiyarka ya kai ba a ce ka bada komai ba ka ci gaba da ajiyarka ko ka ci gaba da sarrafa shi sai bayan shekara ɗaya Allah ya rike ma dukiyar Allah ya yaukaka maka shi ya ƙara haɓaka ko dai bai gaza abin da yake ba to yanzu ya kai shekara da ake bukatar ka fitar da haƙƙin Allah ka ba bayin Allah. Kuma an ji na biyu, na uku sai abinda suka kira da mulkan kamilan. Wannan dukiyar ya zama mallakan ka ne gaba daya, ba wai bashi ne ba, ba wai hadakan dukiya ba ne, ba wai gado ne wanda kuke da tarayya a ciki ba, kai da wasu ku duba addini ba, amma wai duk da haka mutane ba sa kudin da baka ne, kuma muke bukata ya Allah ya mana ka duba adalci irin na addinin musulmi. Sai ya zama mallakan ka ne dukiyar 100%. Ta suka sharaɗi na uku kenan. Ta sharaɗi na hudu shine sai su ce mulkan kamilan, kaulan kamilan, misali musulunci ko kuma sai musulunci, don a dukiyar mutum ya ke tun da zakka. Waɗannan su ne condition da sai sun cika akan dukiya kafin a kudda musu zakka. Da haka idan Allah ya kai mu baƙi sai ka ga wannan dukiyar naka ta kai, to sai ka cire 1/40. Kuma ka duba fa sai aka ce to duk abin da kai lissafi a lokacin ka raba shi gida 40, wannan kashi ɗayan shi ne kaɗai abin da Allah ya ce ka fitar dole ba ka da zaɓi. Ina fatan gane, to ka cire zakka ke. Idan kana da kayan kasuwa ne da kake business da su, duk za ka sa su kai lissafi. Kuma an zo lissafinsu, za ka yi lissafi ne da kuɗin siyarwa, ba kuɗin siya ba, selling price ba cost price ba. Yawwa, don mutane da dama a nan ma suna failing. Shi ne kana kai da waɗannan jakunkuna ko wayoyin nan, to wayoyin guda 10 in ka je siyo su a kasuwa ana siyarwa 150-150, amma kai in ka je sarowa 100-100 ake tara, misali. To idan ka zo za ka yi lissafin su ka gane kuɗinka ya zai kai misali ko bai kai ba, to za ka yi lissafi ne da kuɗin siyarwa da riban da kake tsammanin ka samu, to da shi za ka yi compounding. Saboda maslahar masu karɓar zakkan ake dubawa. Jama'a an gane wannan ne ko? To sannan sai mutum ya ba waɗanda Allah ya ce a ba ɗayan mutane 8 sun can, wanda gashi malam ya kawo mana su wannan. Mun gane abin da malam yake cewa ko? To sai malam ya ce mu sani cewa watan Ramadan shi ne watan da yake da yawan alkhairai da albarkatu da mutane suke yawaita yi wa Allah da'a. Da haka wata ne da za ka ga ana azumi, ana salloli, ana qiyamul layli, ana ambaton Allah, ana karatun Qur'ani, ana ainihin wato ƙara taimako da ainihin taimakawa tsakanin juna, ana yin karamci sosai, za ka ga ana karamci, ana fitar da zakka, ana sadaka. Mafi yawan masu dukiya za a ga suna fitar da zakkansu ne a watan Ramadan. An gane ko? Ba don komai ba sai sun gura a Ramadan suke kaiwa shekara. Amma in kai dukiyanka ya shiga misali ba a watan Ramadan ba, kanka ce za ka jira sai watan Ramadan. Daga fata dukiyanka ya kai misalin nan, to ga daukar ka kawai sai ka ɗauki kwanan wata. To in Allah ya kai mu irin wannan lokacin bayan shekara ɗaya, to ya kai haul da za a fitar kenan. To amma wasu Allahu a'lam a watan Ramadan suke lissafi ne, a suna jinkiri ne, wanda da ya jinkiri ya yi ba daidai ba. Musamman an fi so ma mutum ya gaggauta ma ba ma jinkiri ba. To a cikin watan Ramadan dai za ka ga masu dukiya Allah na sauƙaƙa zuciyarsu da dama suna fitar da zakka. Sai ya ce to dama wannan ya dace da irin yadda aka tifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah dama ya fi kowa kyauta, amma in kana son ka ga kyautan shi to ka bari a shiga watan Ramadan. Sai ka ga yana kyauta sama da iska sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To me yasa duk wannan na da alaka da irin albarkan wata? In aka shiga watan Ramadan za ka ga Allah na sa wa mutane wani irin zuciya ne na daban, ba irin wanda suke da shi kafin watan Ramadan ba. Sai ka ga mutum gaba ɗaya an yi refining ɗin shi, ba shi din nan ne da ka sani a da, wani duk yadda ka san shi da makyankyaro ko wane ne ake cewa, amma aka shiga Ramadan sai ka ɗauka ba shi ba ne. An fahimta ko? To a albarkar Ramadan to yana da ainihin wato yawan da yana sa ma mutumin da yake marwaci ya zama yanzu mai sakin hannu. Za ka ce malai ce fa innal ajniya inda ma yamtani'una fi fatratin zamaniyya muhaddada 'an at-ta'ami wash-sharabi ta'ata lillah wa yuqatuna harra al-ju' وعلم العطش فإن هذا يجعلهم يتذكرون إخوانا لهم من المسلمين هذه معنى يتكيل لك كم دليل ليسع ذاك جمعة نسنا ليهو في مقول الكوتا ما وجه تندك تكمو إذن سكي تاريا لكالكاوا وجن أني بس تكوميوا بس شاكوميوا سيس سن إرن زاقن دكالكي جينا يوما دكشروا dan wannan ba a Ramadan ba zai taba maka sama da awa ɗaya ne ci wani abu ba bakin shi dai take ci kaman dukan nika an bayyana to amma a Ramadan sai ga bai ci komai ba tun asuba har azhar har al'asr sai ce wai kashi talaka wannan na kokari to daga nan sai zuce shi tai laushi sai ce to bar mu dai mu kai maka musu ka ji dalilin da yasa taimako ke yawa kenan a watan Ramadan malam yake cewa فيقذف الله بسبب ذلك الرحمة يا الله يجيب التوسعي ساكمكم يوما دي يتيمك عشما يتاريا لتركا وجن شنش بس يا الله يتامشي واتو توسعي عزوشيا سيتيمك ومبكاتا فتجود نفوسهم ببذل الأموال سيتقى ينزل سيتيمك ومتاني بديك يوزبا وانا أبني من مسألة وإخراجها في إيه فكر سواء كانت من قبيل زكاة الفرض أو صدقات والنفقات المستحبة في أوجه الخير كلها وسك بدنا بارز كان وذكرنا فرلا وسكمة تسلك أثناء تيمكو عندني هو وفيما يتعلق بالزكاة فقد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة ترفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النافعة ذاك في الله يفر لتشيوا masu wadata su rinka fitar da haƙƙin talakawa haƙƙi na dole a cikin dukiyoyinsu su ba waɗannan mabukatan domin maslahar rayuwarsu tai sauki idan da mawadata a cikin kowace al'umma za su kiyaye wannan ka'ida wallahi irin wannan matsanancin talauci da fatara da za ka je ka ga ana fama da shi wallahi za ka ga babu domin Allah da ya halicci bayinsa ya tako musu arzikin da dukansu za su samu a wadace Allah ba zai taba halittar mutane 100 amma ya aiko da abinci mutane 50 ba Allah ba zai haka ba sai dai ma ya aiko da abinci mutane 2000 amma su 100 ne to amma a cikin sunnan Allah wasu ne ainihin wato za a aje wannan haƙƙin a hannunsu dan ba zai yi a ce kowa kuma mawadaci ba rayuwar ba za ta yi daɗi ba Allah ta amince ana fahimta ba ka duk abin da Allah ya yi akwai hikima to idan Allah ya saka a hannun wasu to sai Allah ya tirsatawa waɗanda babu a hannunsu su rinka yin wasu abubuwa na bukata ga waɗanda yake a hannunsu domin haƙƙin su ya dawo hannunsu shi kuma wancan Allah ya tirsata mushi akwai abin da yake bukata ba zai iya yi ba dole sai dai wani zai mushi to da haka sai dukiyar ya rinka kewayawa an fahimta ko shine Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal adniya aminku ba a san dukiya ya zama hannun mawadata kawai yake yawo a yi circulating bayan a cikin bayan Allah gaba daya an gane to idan waɗannan ɗan kaɗan ɗin da aka ba ajiyar wannan haƙƙin wasu in su mugaye ne to shine sai su danne Allah ya kuna fahimta to wannan dannewar shi zai sa waɗancan su kuma su wahala amma ba dan Allah yake sakowa ba kun fahimta ko shi yasa an kaje kaga kasashen da suke da irin waɗannan tsarin sai kaga babu irin wannan haukan talaucin da fataran kaje nan Saudiya ka gani ga talakawa ma ba za ka san talakawa ba ne suna rayuwa cikin natsuwa ba wani wanda za ka ga yana tafiya titi yana kamba su wannan sai a nan ka san eh sai Najeriya lalle ba ta kai nan Najeriya wallahi malam kwarai da gaske za ka gan su malam cikin hayyacin su kuma ni kana wannan dake ko amma nan alhamdulillah eh dan ma dai Allah ya kawo mana agaji da inda mun yi kuma amma wallahi ba dan haka ba ko ya ce a ce wasu abubuwan kawai kaga dan Najeriya yana zama ne kawai yana bushewa amma sai kuma kaga mun tsallake eh insha Allah ko kuma yinda to sai Allah ya wada ka yake to ga wasu dangin mutane wanda an fidda wannan zuciyar su ne za a ba a matsayin zakka sai Allah ya ce innamas sadaqat dukiyar zakka ga waɗanda ake ba na farko al-fuqara'u fakirai je rike jin clip din professor Bashir Umar ko Dr. Bashir Umar to duka na wadan gai Allah ya kara mushi lafiya yake wani tattaunawa yace yanzu Najeriya an wayi gari in dai mutum ma'aikaci ne da ake biyan shi albashi ma'aikaci ku kiyaye ba ɗan siyasa ba ma'aikaci da ake biyan shi albashi yace fakiri in dai albashin shi nan kawai yake karba to wallahi fakiri ne ba za ka gane haka ba sai ka je ka ga bill da bukatun shi kafin watan nan ya kare da aka bashi albashin nan ya ci bashi kuma an gane wannan da koko da aka ba zai iya affording daily needs din shi at comfort ba sai da money saboda shi da yake aikin ai ina zuwa ne ai to kai tun da gayin gaggawa eh na gangaro ne ai an fahimta sai yake buga misali yace a da da aka yi da ake da shugabanni masu hankali a da da ake da shugabanni masu hankali yin wace ku fassara ba a lokacin yace duk wani dan Najeriya da Allah ya taimaka ya taso a ƙasan su gwamnatin ne ma za su ainihin providin mai karatu su ɗauki ɗawainiyar karatun shi A to Z ma akwai ƙari a kan Z suna ɗauka su ba shi komai ga waɗanda suke karatu a waɗannan lokuta ai muna da ragowarsu a duniya ba su ƙare ba idan aka zo aka ce an sa yaranka a makaranta to har ƙofan gidanka za a turo a zo a ɗauki yaron a kai shi makarantar kyauta a ba shi duk abin da yake bukata kyauta kayan abinci na alfarma irin wanda yanzu sai mun je restaurant muke siya da kuɗin mu to can kyauta za a ba shi sannan ya tashi dawowa gida a haɗo shi da ragowar kayan abincin a ce wai tunda bai cinye ba ya tafi da su gida wani datti ne yake a lokacin katan katan na thick milk wallahi yake dawowa da su gida saboda har ya gaji da sha a makaranta gwamnati ce fa ta provide sannan in ya dawo za a bashi pocket money cewa wannan lokacin hutu ka za ka dan bukaci wasu abubuwa to haka za yawwa to haka za a yi ta lallaba shi har ya gama karatun to kafin ya gama karatun dama an riga an je an duba ina ne ya kware an tanadin mai aiki kawai shi ake jira yanzu ya gama kawai zai karba aiki kuma yana karban aikin first wato experience shi na as a working class za a bashi gida gwamnati za ta bashi gida wanda ko da zai biya ba ma zai san yana biya ba sune irin waɗannan gidajen gwamnati nan da ake cewa low cost wato kuɗin da ake biya ɗan kaɗan ne da haka ba ma ka sanin ana kirawa kamar kyauta take zaune a gidan sannan dama in graduate ne akwai mota da aka aje mishi akwai waɗanda ake ba 504 akwai waɗanda ake ba Volkswagen Land Rover ina fatan fahimta sannan albashin shi ba zai iya cinye shi ba har wata ta kai duk yadda ya so ya yi fataka da albashin shi wallahi ba zai cinye mishi ba an tana mu ji mishi wannan ku gaya mun irin wannan taya za a yi sata me zai sata jama'a gane wannan da ke ko ya ce to yanzu da aka samu shugabanni opposite na wancan an gane a ni fa ban ce ku fassara ba ni dai a ina ce wancan ma san ke yau amma yanzu a an samu opposite na wancan ke ka ga dai karatun yanzu sai ka yi da gaske ma za ka yi sannan kana karatun cikin wahala sannan ka gama karatun ba aikin waɗanda za su samu aikin hajaran majaran sannan sai a ɗan ɗibo a baka abinda ko kwana biyu ba zai ishe ka ba da aka yi uniform ka je ka yi sata a duk inda kake tun daga primary kake aiki ne ko secondary ko ministry ko farasa ko ina za a tirsa ka ka inda ka samu dama sai ka yi sata shi yasa zaka je ka ga karamin ma'aikaci ma tun da hanyar da zai cuta yake ne ma wurin aiki kuma ma'aikaci ne zaka je ministry yanzu ka je kai wani abu na documentation ko wani ne zaka yi kamar wasu kuraye ne suke hararanka kowa jira yake da dauko ka bashi to ka ga mu kudaden nan da kake ba su kai ma fa a wani waje kake aiki kuma yadda ake ba su albashi ake baka kai waɗannan kudaden a ina zaka fanshe su shine kai ma ka koma can to kun ga rayuwar da muke kenan shi yasa yake duk ɗan Najeriya duk fakirai ne ma'aikata to shine magana da malai da ko ina kuma waɗanda ba ma'aikata ba to shine halin da muka tsinci kan shi yasa kuka ga ƙasar namu yake tafiya yadda yake tafiyar nan amma wallahi yake wani malami sun je wani taro farfesa ne sai aka je kananan kasashe fa da wasu ma kai Najeriya ba in Afrika sai aka rinka maganan ga albashin da ake biyan wanda ya kai matakin professor a ilimi a wannan kasashen yace wallahi da aka zo kan professor ne ne daga Najeriya ka ta fadin nasu ne saboda kunya ta kama shi yace da aka ji waɗancan kasashen kowane kasa karamin kasa sai kaga an ce in malami ya kai professor ana iya manage a biya shi kaman abin da ya kai kiman dala 100 in kai convertin kasan nawa ne yace amma wallahi na dan Najeriya ko dala 200 zan ce ko dala 200 amma a Najeriya abin da ake ba professor bai kai dala 300 ba kaga ko rabin wancan ma bai ba Allah ya kyauta to kun je ji shi yasa Allah yake a ba fakirai to fakiri suka ce shine wanda ko da yana iya afforden abincin shi yau da gobe amma kuma ba a wadace ba kuma ba zai cikin din shi longer lokaci ba wannan shine fakiri miskini kuwa Allah yake wal matakin na biyu ke na wanda ake ba matakin su kuma shine wanda zai iya afforden abin da zai ci na yin shi a karan kanshi da iyalin shi an gane ko sai an yi fama sannan zai samu waɗannan shi haka malamai ke a fassara bambanci fakiri da miskini wasu kuma su akkasanta su ce fakiri shi ke kasa da miskini wasu su ce miskini ke kasa da fakiri ala ayyi halin dai duk wanda ya fall in ɗayan junna to za a bashi zakka na uku wal amilina alaiha ma'aikatan da suke aiki a ministry na zakka and endowment wakati da zakka ma'ana masu zuwa karɓan aikin domin inda kasashen da suke da tsari ne na addini shi dukiyar zakka fa to ma'aikatan da suke aiki su suke zuwa su yi wa masu dukiya lissafin dukiyarsu su fitar mata da percentage sai su ce zuwa ka ba mu mu tafi ba a jiran sai mutum ya kawo don in ka ce sai an kawo tun zamanin manzon Allah aka yi ta fama na fata fahimta an taɓa tura wakilin manzon Allah mai karɓan zakka ya je karɓo zakka ya je wajen na ɗaya ya ki na biyu ya ki na uku ya ki sai dawo manzon Allah ya ce ya manzon Allah duk masu kuɗi yanzu kun je na bada zakka annabi ya ce ya aka yi bayani ya ce to na je wajen Khalid ibn al-Walid yana daga cikin waɗanda aka lissafa za su bada zakka shi ne gaya min magana ya ce ba zai bayar ba na je wajen Abbas kawunka ko babbanka shi ma yana daga cikin mawadata na ce ba da zakka ya ce ba zai bada ba the same statement sannan na je wajen ibnu jamilin shi ma ya yi min bakan magana ya ce ba zai bada ba shi ne na dawo ya ce to masu kuɗi ba da annabi ya ce a baka gane karatun ba ne ai shi Khalid bin Walid nan ya zo ya sadaukar da duk dukiyar da ya mallaka a duniya ya ce ya ba Allah in ka ga ya yi amfani da wani abu sai dai bukatar shi to wanda duk dukiyar ma ya ba Allah ta wani zakka kuma zai bada sai za mu za Allah ya ce to wannan kai baka sani ba sai sa shi kuma sai ga dan ne zai ce ya bada dukiyar shi kuma a ce ya kawo to ba zai bada ba ka ji fassarar shi babbana kuma Abbas dan Abdul Muttalib shi da aka je za a karɓa dukiyar bara na zakka a hannun shi sai aka ga bukatuwan wato mutane a lokacin to ba zai iya meeting up ba sai an samu ƙari da aka shi tun bara sai aka ce ya bada na shekara biyu ya bada in advance da aka ce ya ƙara da wannan shekara to shi ne shi ma da aka zo bayan ya san ya bada kafin ma lokaci ya yi kuma an ce ya kawo shi ma sai ya fushi ya ce ba za a bada ba ne ka ji shi ma hikiman shi na uku shi ne Ibnu Jarir manzo Allah ya ce to shi ne kawai ya mana butulci ya mana godiyar mayu nan ya zo ya same mu yana talakan shi matsiyacin shi ya ce mu taya shi da addu'a Allah ya azurta shi yanzu ya arziki shi ne ya zare jiki daga cikinmu yake gani yanzu shi ba tsarinmu ba ne da haka ba zai ba da haƙƙin Allah ba to shi ne kawai ya butulci ko kun fahimta jama'a to wannan kaga ina son ku gane yadda dukiya yake da wahalan karɓa shi yasa sai an naɗa ma'aikata ma'aikatan kuma sai sun zama masu haƙuri domin za su dilin da mutane ne ina fata an gane in ka an taɓa naɗa ka kwamitin karɓan kuɗin nefa a unguwanku ka fahimci wannan karatun ɗan ƙaramin ke na yi gidaje su ba da 500 ko ba mai ta ko ka san wahalan karɓan kuɗi a hannun mutane to shine ake nada ma'aikata to waɗannan ma'aikatar to su ma a ka'ida suna da haƙƙi a ba su daga wannan dukiyar zakka kamar yadda ake cewa ido guba ko ba zai yi su je su gama ganin kuɗi an tattara ba kuma sai a ce musu to Allah ba mu alheri ku tafi kaga gobe tun a hanya za su zara na su kenan Allah ya kyauta da aka ta tafi a ba su kun ji na uku sai na uku waɗanda ake na hudu wanda ake ba zakka Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum a cikin waɗanda suke a wajen musulunci amma ana ganin wato sha'awarsu da musulunci kuma ana da fatan cewa za su iya amfana idan suka musulunta kila manya ne a cikin al'ummarsu ko yana da waɗanda suke saurare shi idan ya ce musu kaza za su bi to sai aka je ana ta musu wa'azi ana ta musu wa'azi sai aka ga alaman dai shi din ana wa'azi yana girgiza kai kamar ya kusa shiga amma bai shigo ba sai daidai lokacin abin da zakka ko ba ɗauka a bashi saboda ana tirerayen zuciyar ne ya samu ya shigo irin haka ne annabi ya wasu Abu Sufyan Abu Sufyan ta haka Allah ya taimake shi ya ce wallahi na wayi gari a duniya ba wanda nake ƙi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya ce amma da manzon Allah ya fara bani kyauta yana bani kyauta yace sai da naga duk duniya ba wanda nake kauna kamar shi tashin farko a nabi cewa ya a bashi raquma 100 raquma 100 ina ƙara maimaitawa raquma fa kuma 100 wallahi tashin farko a nabi yake a bashi kuma a lokacin ba musulmi bane shi kanshi ya dauka wasa ne da aka bashi jama'an ga nan ne ko ba a gama girke su a yi wato a inda za a daure su ba sai ga guda 100 kuma nabi ya ce a biyo wayar su ya ce sai ne fara da yaran wai lafiya da ke faruwa ne kafin ka ce wata wata annabi ya karo mai 100 ya ce kai dan me nake kin mutumin nan ne kawai a duk duniya ba mutumin kirki kamar shi kyauta kenan to haka manzon Allah yake to su ne ake kira mu'allafati qulub su ma suna daga cikin wannan an fitar zakka ana ba su a musulunci na biyar wa fir riqab waɗanda suka samu kansu a kangin bauta masu gidansu kuma suka ainihin wato rubuta musu adadin kuɗin da in sun biya to sun yantu to sai yake kokarin samu abin da zai biya sai yake cikin da an fitar da zakka ana iya ba shi yanta kanshi wal gharibi ku ji musulunci ba duk wannan fa shine karantarwar musulunci addinin da yake da irin wannan tausayi wa ainihin wato bayin Allah shine za a rika kira wai addinin ta'addanci ka ji ba yana bawa ne karkashin mai gidan shi amma musulunci na kokarin ya samu hanyar da za a fitar da shi shi ma ya zama mai yanci in ma ba da dukiyar zakan ba laifi kai in kai kai musulmi da kake da sai a ce in kana ta Allah ya ce maka ka yanta ba wancan kana yanta shi za a ce an yanke maka mutum ne zai sadu da matar shi ga rana sai a ce zai yanta ba wa mutum ne zai yi jihari wa matar shi sai a ce yanta ba wa sai in ba zai iya bane sannan sai a ce to ya azumi sittin mutum ne zai kisan kai da kuskure sai a ce yan tabawa to irin wannan addini ne wanda za a rika kira addinin ta'addanci ko dai makiyan addini ne suke blaspheming addinin ko kuma wasu ne a cikin addini suke bata sunan addini saboda su suke ta'addancin kuma kila su musulman ne sai kawai sai a ce musulmai ne ta'adda amma wallahi ba karantar wa addini ba ne sai sa wani da ya musulunta da ya zo ya karanci addinin musulunci sai ya ta kuka yana da dama ya ce wallahi a da musulmai na sani ban san musulunci ba shi yasa nake ganin addinin ba addinin mutanen kirki ba ne amma da na zo na san musulunci yanzu sai na gane ashe musulunci daban musulmai daban wallahi shi ne yake kuka yake takaitan abubuwan da yawa musulunci a baya to shine shi yasa ake cewa musulunci daga cikin binshikan abubuwan da ya karantar domin a yi wato ya ɗata shi ne kyawawan ɗabi'u al-akhlaq sai sa magabata da damansu sun kira mutane zuwa ga addini ne da halayensu ba da wa'azi da caji ba ina fata an gane halayensu kawai ba sa cewa kowa komai sai bayan kwana biyu mutane suka ga irin amanarsu nagartansu kyakkyawan mu'amala sai su kai wai kuya aka yi kuka fita daban daga kowa ne sai su saboda mu musulmai ne to daga nan sai a fara magana kamar ya ku musulmai ne fare daga gida haka ya musulunci da mutu yawa fare daga ciki ah kyawawan halaye ya nuna musu sai su ce to wannan wani iri ne sai ce musulunci da haka ce musulunta a da bahaushe dan Allah maguzawa ke ce mushi dan Allah saboda kirkin shi da nagartan shi idan ka zo ka bashi amana ko ajiya wallahi komin dadewar shi amanan nan yana nan kuma ba zai dawo rubuta ba a lokacin kuma ba rubutu ba ba hoto ba abubuwa da dama amma zai so zai aje mu wannan sai aje maka shi yadda ka bashi haka za ka zo karba shine sai ce kai mun ga wani dan Allah wato saboda kirkin shi sun rasa yadda za su sifanta shi shine kawai suka ce mai dan Allah sun san Allah ne mai adalci to tunda wannan ma yake kwatanta wato dan shi ne ta ma yau ba Allah ya kyauta to kun ji wa fil riqab wanda yake a cikin kanyin Musa sannan wal gharimina wanda ba shi yawa kafici na nawa kenan mun ce fukara fakirai ko miskinai ma'aikatan zakka wanda ake rarrashin zuciyar shi sai bawa sai na shida al gharimina wanda ba shi yawa mishi kafici ba shi har ya hana shi zuwa sallar juma'a dan in yaji za ta haɗu da ni to kuma ba za a kwashe lafiya ba to irin waɗannan to za a iya ba su zakka domin su fitar da kansu daga wannan bashin da suke ciki na bakwai wa fi sabilillah sai waɗanda za su fita jihadi wannan shi ake nufi da fi sabilillah ba fi sabilillah wai a zo a siya tabarman masallaci ba ko a gina ma masallacin wannan kuɗin ku za ku sa ku gina masallaci amma ba kuɗin zakka ba kuma ana fahimta ko dan wasu wai sai su fake wai to ai zakka ne zan fitar amma zan gina masallaci wai zai wa Allah wa yau a gaba talakawa kayan su wancan na talakawa ne wannan masallaci to ka laro daga kuɗin ka ka gina shi aljanna kai ma take san Allah ya baka ko yawwa so kai ga abin nan da ka fi sabilillah ana ainihin wato a fitar da dukiya domin masu fita jihadi sai ma da ya ce a Allah madaukakin sarki ce faribatan min Allah wannan shi ne abinda Allah ya farlanta shi Allah da ya halice ku shi ya farlanta muku ma ga masu biyayya ma ga masu kangarewa haka kaga duk wanda Allah ya taimake shi yake iya wannan zakkan to ya gode wa Allah amma mafi yawa wasu ba su iya wani aka ba da labari ya kirawo malamai ya ji ana ta wa'azi irin wannan sai ya gane to gaskiya fa shi ya kamata ya tuba aka zo aka zaunar da shi aka yi ya ce a lissafa mai ya faɗi iya abin da ya iya faɗi ba lalle ya zama duka ba amma ya faɗi nejo a ganin shi aka lissafa sai aka cire ɗaya bisa 40 1/40 duk wannan zakan ba da ake magana abin da za a fitar kenan ba ma'ana kamar yanzu da aka ce mai miliyan 2 zai fitar da zakka ka san nawa ne 140 na miliyan 2 50,000 ne ba wallahi a miliyan 2 50,000 kawai shine Allah ya faranta duk wannan karatun da kaje ake yi in kana da miliyan 40 to miliyan da yake za ka bada wallahi abinda Allah yake ka fitar kawai da miliyan 39 din naka ne kai ko ka san ko a lissafi 39 kai ka san ba abin da zai raba shi da 40 approximation ba za a ce 40 abinda Allah yake ka bada kenan fa to shi wannan bawa Allah aka ce da aka gama lissafi aka fitar da 1/40 din sai aka ce to ga abinda zaka fitar da ya kalla figure din sai ya ce kai baba na ba na fata wai a wajen shi yayi yawa kaji shi dan ko yawa da Allah ya ba shi ya manta shi Allah ya ba shi ne dan ya gwada shi dinan zura kaifa ta'amalun haka annabi yace ad-dunya khulwatun hadra duniyan nan na da zaki sannan kore ne akwai kyan kallo amma Allah ya sanya muni a duniya dan ya gwada mu wa inna Allaha mustaqifukum fiha fayanzura kaifa ta'malu fiha fayanzura kaifa ta'malu Allah na sai ga how do you behave kaman kai ne yanzu kana da yara kana son ka gwada halayyar su duk sai ka dauko wani abu ka rarraba musu bayan ka gama ba sai kace kowa ya bani kadan a cikin nashi sai wannan ce a ba zan baka ba me zaka ce ya ayya ka ji sakare da na so in kara mushi to haka Allah ke duba mu ta'ala Allahu 'anil amsal amma fiye da haka in kai zaka iya wa yaranka kanana ka gwada su ka ba kowannan su 50,000 sai kace da Allah ko ya ban 1,000 mana kyauta sai wani ya ga kai ina baka 1,000 fa sauran 49 kai baba kawai ka yi hakuri sai ya zo ka aljihu kuma kai a daidai lokacin ka tattali miliyan 5,000,000 ne zaka ba su da Allah zaka ba wancan sai kace ya so shi ce da je kai da 50,000 kai wa kanka ba abinda mutane ke wa kansu kenan Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki ce wallahu alimun hakim Allah ne masani ne ya san dalilin da yasa ya tsara rayuwa a haka kuma gwani ne ya gwanince akan abin da yake yi to kaga duk wanda Allah madaukakin sarki yasa ya fahimci wannan kaga ba zai rinka yi wa kanshi wannan ainihin wato rashin kyautawan ba dan uwa masu albarka akwai wasu fa'idoji wanda ake samu a cikin fitar da zakka tun a nan duniya kafin ma lahira daga ciki yana daga cikin abu mafi girma da yake nuna cewa musulmi to suna ainihin wato taimako tsakanin junansu ta hanyar zakka ana fahimta haka yanzu wanda ya zo ya same ka a bana ko cikin wannan watan sai ya ɗauko wasu 500,000 ya ce wane daga cikin zakkan da na fitar ga wannan dan girma Allah za ka rinka kallon shi za ka rinka ƙin shi yanayin haƙari za ka kai mai informa ka ce a sace shi ba za a yi ba za ka mai kidnapin ka ce ya fage daji duk ba za a yi ba wallahi to zakka da ake fitarwa yana daga cikin abin da yake magance matsalolin cikin al'umma sannan yana daga cikin abin da yake nuna mutane lallai akwai imani ka tare da su dan kana son ka gwada imanin mutum to ka ce ibada daga cikin abin da Allah ya mallaka mishi shi yasa Allah ya ce lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku taɓa zamowa masu biyayyar Allah ba sai in kun iya ciyarwa daga abin da aka azurta ku haka ciyarwa yana da wato weight ba sai wanda Allah ya taimakawa shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari afwan hadisin Imam Muslim wanda yake was-sadaqatu burhanun kun ga sadaka to shi yake bude wa mutane hanya wallahi gurgurdan yadda kake zakka kake taimakawa danginka na kusa da na nesa da makwabta gurgurdan yadda zaka ga komai na bude masa wallahi akwai wanda da zai ga yanayi sai ga Allah na bude mishi can sai dauka wayan shi ne sai ya gina shi ma sai Allah ya kulle mishi zaka kowa ya bincika ka gani ka taba shiga wani kunci to ka tuna wani abu da kake yi da ka daina yi daga ciki zakka da sadaka da mutum zai bada a cikin dukiyar shi ko wallahi habbaka dukiya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukiya baya da kasa saboda ana bada zakka ko sadaka gurgure da kike badawa gurgure da yake kara habbaka tu zakki wa tunmi al-mu'ti wallahi sai dai a ga kawai kana kara ci gaba harkokin ka sai dai ta budewa to sakamakon abin da kake yi ne na zakka wanda kuma aka taskace aka ibadawa to shi kuma zai rika kasa yana kasa yana lalacewa Allah ya kyauta sannan suka ce daga ciki har ila yau yana ainihin wato yana kore fitintinu zaka jin mabarata suna cewa sadaka da maganin masifu wallahi da gaske ne musibu da yawa Allah zai kauda maka da su in kana bada zakka da sadaka sannan kuma yana ƙara wa mutum albarka a rayuwar shi sai kaga Allah ya sa rayuwanka yayi albarka da zuri'anka da duk wani wanda yake da dangantaka da kai kuma yana ƙara shekaru wannan da kake gani idan da Allah ya kaddara zaka shekara 50 ne a duniya in kana bada zakka sai Allah ya ce 75 an ƙara maka kai ta jin daɗin ka kawai sakamakon abin da kake yi jama'a gane ko sannan kuma ka mutu a kan ambatanka kaman baka mutu ba to duk wanda na daga ciki yan uwa masu albarka sannan zamu saurara sai Allah ya kimi darasi na gobe insha Allah zamu zo mu karkare mana sannan sai mu zo ko ba ci gaba da zakkan fi da kai na mara alaikum salam wa rahmatullah na'am ibnu sadi okay guda ba mu ƙara samu ko mun ce wa fi sabilillah wa ibn as-sabil ibn as-sabil shine dan kan hanya shine na takwas idan ka wa matafi an gane ko matafi wanda ya shiga halin wato guzuri yayin ke mushi aka ce koda a garin su attajiri ne to yanzu ya cancanta a baki zakka saboda in mutum yana tafiya zai san wato amfanin mutum ya samu taimako yana halin tafiya musamman ka kawai gari guduri yayin ce din nan sai ya abun ba da yi Allah ba da yi to shi yasa take ra take aka samu dan kan hanya to shi ma ana iya bashi zakka in ya dace to kwarai da gaske daga mutum ya fita hayyacin shi gaba daya duk alfarmanka da karamanka sai ka gane kai ba kowa ba ne a
cikin wannan
a
cikin
wannan da ke fara na za ka shiga aha bai samu ba kuma na hannu ya kare kai ba da yi ba da yi kai being stranded ko da a makani wallahi ka zama stranded ba garabin jiki za ka ji ba ka ga dai garabin Allah ke da ku amma wallahi kai kare da kanka wallahi shi ne za ka je ka ga wani babban mai kuɗi da kai ka san shi a garin ku amma ana shinkafa kaza shi ma sai bulayi saboda ba yadda ya iya ka ga mutum a jidda da alfarman shi da karamin shi amma an rikirkita tafiya wannan aka yi rishedulin ka sa ran za a tashi yau sai jirgi ya samu matsala aka ƙara kwana uku ko huɗu za ka gane muhimmanci
ne yawwa
in aka yi jinkirin na kuma za a baka ba amma sai ga duk ka shiga ya har 40 da wata ne 40 da Allah ya kyauta za ka insha Allah za mu zo gobe za mu karasa wannan gabar sai mu cikashe mana da batun zakar kono وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله